sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 10 ga watan Mayu na shekara ta 2020 wanda ya daidai da 17 ga Ramadan shekarar ta 1441. Aisha Sule ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya ce da shugaba Donald Trump yake tunkara annobar coronavirus abu ne da babu tsari kwata-kwata. Kasar Iran ta ce ta shirya musayar fursunoni da Amurka amma har yanzu bata ji daga jami'an Amurka ba. Fada ya barke jiya Asabar tsakanin dakarun gwamnatoci biyu masu jayayya a Libya a kokarin kowane daga cikin su ya mayar da babban birnin kasar Tripoli karkashin ikonsa.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya ta fara kwaso 'yan kasarta da suka makale a Amurka bayan da aka saka dokar hana shige da fice a sassan duniya sanadiyar cutar coronavirus.
Dan da ke kwaso a 'yan Najeriya ne da suka je Amurka don zama na dan wani lokaci. Wasu dalibai ne da za su koma gida. Idan ba kamanta ba, mutane da dama sun makale a sassan duniya.
Tasirin faduwar farashin danyen mai sanadiyar bullar annobar coronavirus ya sa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara nuna damuwa kan yadda gwamnatocin jihohi za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Ko ina mafita?
Inda ta fara zuba jari a bangaren cinikin albarkatun man fetur ta kan tudu a kasar da dai sauransu.
A
bayan nan muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir mai shanu ke gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Muna kuma tafi da falalan Ramadan. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya ce da shugaba Donald Trump yake tunkara annobar coronavirus abu ne da babu tsari kwata-kwata. Da yake magana da tsaffin ma'aikatansa, Obama ya ce abu ne babu tsari kwata-kwata idan har zuciyar mutum tana tunanin ni me zan samu ba tare da damuwa da kowa ba. Lokacin da mai irin wannan tunani shike gudanar da gwamnatinmu. Amurka ita ce da yake jagoranta sauran kasashen duniya da yawan waɗanda suka kamu da cutar da kuma waɗanda ta kashe. Sama da mutum miliyan 1.3 cutar ta kama Amurka kuma kusan mutum 80,000 suka mutu. A jihar New York inda cutar ta fi kamari a Amurka, gwamnan jihar Andrew Cuomo ya faɗi jiya Asabar cewa wasu ƙananan yara uku sun mutu. Kuma sauran wasu yaran 70 sun kamu da rashin lafiya kan wata cuta mai alaka da coronavirus. Kasar Iran ta ce ta shirya musayar fursunoni da Amurka amma har yanzu bata ji daga jami'an Amurka ba. Baki ɗaya kasashen biyu sun kira ga musayar fursunoni saboda damuwa kan cutar COVID-19. Wannan cutar dai ta afkawa Iran sosai yayin da Amurka ke jagorantar duniya wajen yawan waɗanda suka kamu da cutar. Kamar yadda shafin gwamnatin Iran na yanar gizo ya bayyana, mai magana da yawun gwamnati Ali Rabel ya ce Iran ta riga ta nuna shirinta domin tattauna sakin dukkan fursunoni ba tare da wasu sharuɗa ba. Amma Amurkawa har yanzu ba su yi magana ba. Har yanzu dai babu wasu bayanai da ke nuna yawan fursunonin da dukkan ɓangarorin suke riƙe da su. Dole ne ƙasar Iran ta dakatar da sayen makamai da dogara ga makaman da ake ƙera a ƙasashen waje, maimakon haka ta fara ƙera kayanta. Hafsin hafsoshin sojojinar Bipin Rawat ya faɗa wa gidan jaridar The Times of India a wata hira ta musamman a jiya Asabar. Rawat yana son tabbatar da ana amfani da kayayyakin da aka kera a India. Maganar da Prime Minister Narendra Modi ta zamto ta tabbata. Kasar Saudiya ce kadai ta zarce India wajen sayen makamai daga kasashen waje a cewar rahoton jaridar ta fitar. Rawat ya ce dole ne India ta goyi bayan kamfanonin kera makaman kasar, koda ko makaman da za a kera ba su kai ingancin da ake bukata ba. Dole mu kara kaimin makaman da ake kerawa India ta hanyar kamfanoninmu da kanmu, koda ko makaman da za a sarrafa ingancin su bai wuce kashi 70 cikin 100 ba da farko, a cewar janar din. An yi tabarin wutar artillery kan filin sama ɗaya tilo da ke aiki a Tripoli. ta yadda wuta ta yi ta kama tankokin man jiragen samfarin jet baya ga jiragen passenger da aka lalatar a cewar hukumomin yammacin kasar ta Libya da kuma majalisar dinkin duniya. Ma'aikatar sufurin kasar mai helikwata a birnin Tripoli ta ce ɗaya daga cikin jiragen da aka lalata dama zai tafi kasar Spain ne ya kwaso wasu 'yan kasar ta Libya da suka makale sanadiyar kullen coronavirus. Ma'aikatar ta dora laifin aukuwar hakan kan mayakan da ke gabashin kasar waɗanda suka shafa sama da shekara guda suna ƙoƙarin kwace babban birnin kasar.
Kafin Sarfilu ya kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leka taskar rahotanninmu. A ƙarshen makon nan ne Najeriya ta fara kwaso 'yan ƙasarta da suka makale a Amurka bayan da aka saka dokar hana fice da shige a sassan duniya sanadiyar cutar coronavirus. Tun dai a makon da ya gabata ne hukumomin Najeriya suka fara kwaso 'yan ƙasarsu da suka makale a Birtaniya. Abokin aikinmu Babai Akubu Makeri ya tuntubi karamin jakadan Najeriya da ke birnin New York, Ben Okoyin, inda ya yi mai ƙarin haske kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi ta wayar tarho kuma Mahmud Lalo ya fassara.
Waɗanda ake kwasuwa 'yan Najeriya ne da suka je Amurka don zama na ɗan wani lokaci, wasu ɗalibai ne da za su koma gida. Idan ba ka manta ba, mutane da dama sun makale a sassan duniya, ta iya yiwuwa wasu su ma 'yan kasuwa ne, wasu ma matafiya ne kawai da suka makale sanadiyar dokar haramci da aka saka akan tafiye-tafiye. Kamar wani irin shiri aka musu idan suka isa Najeriya? Idan suka isa Najeriya, za a tilasta musu zaman killacewa har na tsawon kwana 14. Za kuma a yi musu gwajin cutar a farko in sun isa, sannan a kuma gwada su bayan killacewar. Waɗanda sakamakon gwajin su ya nuna ba sa ɗauke da cutar, za a basu su shiga cikin jama'a. Waɗanda kuma gwajin su ya nuna akasin haka, za a kai su inda ake killace masu ɗauke da cutar domin a yi musu magani.
To Allah ya kyauta, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Jiya Asabar kasar Rasha ta yi bikin zango na 75 na zagayowar ranar ta yi galaba akan kasar Jamus da ke ƙarƙashin mulkin Nazi lokacin ita kuma Rasha ke tarayyar Soviet. To amma saboda a taɓarɓarewa da matsalar cutar corona ke yi a kasar, alatilas a kauce mai bukukuwan da aka saba. Jama'a a kasar ta Rasha jiya Asabar sun bayyana sabbin kamuwa da cutar ta COVID-19 su wajen fiye da 10,000 cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda ya sa jimlar waɗanda suka kamu da cutar ya cilla zuwa 200,000. Rasha ta yi ta bayyana masu kamuwa da cutar wajen fiye da 10,000 kulli yaumin a wannan satin, wanda ya zarce na Faransa da Jamus, inda ta zama ta biyar a jerin ƙasashe mafiya masu ɗauke da cutar a duniya. An soke faratin ranar nasara wanda akan yi a babban dandalin birnin Moscow, to amma a ƙasar Belarus mai makwabtaka da Rasha an yi wani gagarumin faratin ranar nasarar Minsk wanda ya tara dubban sojoji masu maci da kuma 'yan kallo. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko ya dage sai da aka yi faratin duk wanda cewa ƙasar ce cutar ta fi yaduwa a faɗin gabashin Turai bisa ga alƙaluman jami'ar Johns Hopkins. A ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar rajin fifita farar fata ta Rasha Rim a takaici mai helikwata a Petersburg na gada faɗaɗa har zuwa ƙasashen waje ta wajen kakkafa rassa da kuma haɗaka wasu ƙungiyoyi masu makamancin niyya irin ta 'yan Nazi da kuma ƙungiyoyin fifita fararen fata a wani gargaɗin da wasu ƙwararru suka yi. Rim na da aƙida tsananin kare al'adar ƙasa kuma tana fafutukar maido da tsarin shugabanci mai alaƙa ma gwamnatin dukiyar ƙasa. Ƙungiyar ta yi ƙaurin suna wajen yaɗa manufofin ƙyamar 'yan luwaɗi da Yahudawa a kafafanta na yanar gizo. A watan Afrilu, ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ayyana shugabannin ƙungiyar guda uku a matsayin riƙaƙƙun 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa na musamman. Shi ne karan farko da Amurka ta ayyana wata ƙungiyar fifita farar fata a matsayin 'yan ta'adda.
Gaida Sarfilu Hashim Kumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga ci gaban rahotanninmu. A lokacin da annobar coronavirus ke ci gaba da durƙusar da ayyukan yau da kullun a faɗin duniya, Najeriya ta fara fuskantar barazana a fannin tattalin arziki, inda tasirin faduwar farashin ɗanyen mai ya sa gwamnatin tarayyar ƙasar ta fara nuna damuwa kan yadda gwamnatocin jihohi za su iya ci gaba da biyan albashin ma'aikata a mataki daban-daban. Wakiliyarmu Alima Abdurra'uf ta aiko mana da wannan rahoto.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara daukan matakan bunƙasa tattalin arzikin ƙasar duba da yadda annobar coronavirus ke ci gaba da yin barazana ga harkokin kasuwanci, inda ta fara zuba jari a ɓangaren cinikin albarkatun man fetur ta kan tudu a ƙasar da dai sauransu. A matakin jihohi kuwa, gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya bayyana cewa tunda gwamnatinsa ta ɗara kan ƙaragar mulki, an ba da himma wajen tuntuɓar ƙwararru a fannin aikin noma domin karkatar da tattalin arzikin jihar saboda a sama wa al'ummar karkara ayyukan yi su dogaro da kai.
Mu da tun da farko mun yi wannan hangen saboda zuwa mu mun taro na ƙara juna ilimi akan maganar noma. Nemi ƙwararru kuma ƙwararru sun ba da shawarwari da dama wanda ma mun kafa kwamiti da na aiwatar da wannan shawarwari da suka bayar, wanda kuma mu bunƙasa harkar noma mu a gare mu shi ne abin da zai haɓaka tattalin arziki a karkara, mutane su samu aikin yi su samu dogaro da kansu.
Ya ƙara da cewa samun man fetur ya gurgunta aikin noma a Najeriya.
Ainihi man fetur ɗin ma yana daga cikin abin da ya hana noma a ƙasar nan, domin barin harkar noma ta koma dogaro da man fetur ya kawo koma bayan noma a ƙasar nan baki ɗaya. To amma nan alhamdulillah ya jawo bai ja
kazalika. Gwamna Mai Malabuni ya ce gwamnatoci na shawara akan bullo da dabarun tabbatar da cewa ana biyan albashin ma'aikata a lokacin da ya kamata.
Muna da dabarun mu da insha Allah muna kan duba ko muna kan tattauna da ƙwararru da fannoni duka abin da ya kamata mu yi insha Allah za mu yi kuma Allah zai damu cikin wannan matsala.
Daga ƙarshe dai Mai Mala ya ce gwamnatinsa ta ayyana dokar ta ɓaci a fannin ilimi kuma ƙwararru na aiki domin farfaɗo da ɓangaren ilimin.
Kin san mu akan harkar ilimi zuwa na abin da na fara yi shi na kaddamar da dokar ta ɓaci, saboda bayan mako ma baya da muke da shi wannan ibtila'i na Boko Haram ya zo ya kasara harkar ilimi, shi ya sa shi ma har kan haka muka tsara neman ƙwararru aka yi bitoci da dama dai na hanyar da za a farfaɗo da ilimi musamman ma kama daga ilimin ƙasa na primary school zuwa secondary school aka cewa a inganta ta da kiwon lafiya abin da yake gabanmu a yanzu, domin ba yadda za a yi a ce ƙasa ta ci gaba ba ilimi.
Halima Abdurra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanku da kasancewa da ni cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo. Ni ce taku Madina Dahiru Mai Shanu daga nan birnin Washington DC. To a kowane mako dai shirin Matasa a Duniyar Gizo na taɓo duk batutuwan da suka shafi alaƙar matasa da yanar gizo. A cikin makon da ya gabata mun tattauna da wata likita mai suna Husaina Suleiman wacce ke aiki a asibitin Karu da ke Abuja. Mun tattauna da ita ne kan matsalar yawan amfani da waya da kuma yadda zai iya shafar lafiyar mutum. A cewar Husaina,
matsalolin da za su fuskanta shine kamar rashin bacci, domin yawan amfani da waya da daddare ko kuwa sai amfani da waya daga safe zuwa dare ba hutawa. Kuma in ba hutawa dinnan kuma shi ma zai iya zuwa da illan hawan jini. Bayan haka kuma halayen suna canzawa, sai kaga matasa sun fara faɗa ko sun fara raini abinda da ba sa yi, domin yawan rashin amfani da waya kuma ba a samu bacci ba a samu huta. Sai kuma halayen su na mu'amala zai canza, domin yawan sa hankali akan waya ba a iya a yi mu'amala kamar da da mutane, ba a zumunci, ba a yin abubuwan da da ake yi. Wasu kuma yana iya zama na cewa ba sa iya karatu, ba sa iya zuwa makaranta, ko sun je makaranta ma hankalinsu na kan waya, ba sa iya karatu, ba sa iya abin da ya kamata.
To masu sauraro a wannan mako za ku ji irin abubuwan da mutum zai iya yi wanda zai kawo mishi sauki idan yana fama da irin wannan matsalar ta yawan amfani da waya. Bari mu koma wajen likitar mu Husaina Suleiman.
Matasan da suke da matsalan yawan amfani da waya wanda suke neman sauki, za mu ba su shawara su rage amfani da waya. Za su iya yin haka in suka zanna suka shirya abubuwan da ya kamata su yi a rana. In suka shirya abubuwan da zai kamata su yi, zai taimaka su ya rage musu amfani da waya. Kamar su ba da lokaci wa waya, lokaci na aikin gida, lokaci na ibada, lokaci na karatu da wasu abubuwa da taimakawa a gida. In suka yi haka, lokacin da suke ba wa waya zai rabu. Sai kuma za su iya neman rana a rana ɗaya a cikin sati wanda ma ba za su yi amfani da wayan ba, ba wai ba za su yi amfani da shi kwata-kwata ba, za iya kiran su kuma za su iya kira in ya kama, amma wa ranan ba za su shiga shafukan sada zumunta ba ko kuwa ba za su dinga bincike a yanan gizo ba. Wannan zai rage musu amfani da waya. In kuma za su yi bacci, za mu ba su shawara kar su tafi da wayan su wajen kwanciyar su, domin in suka aje shi a gefen su zai sa su dinga bude wayan, kuma wannan zai karkata baccin su ko ya hana su ma bacci. Sai kuma wanda suke amfani da waya wa kararrawa don su tashi da safe, za mu ba su shawara su siya ainihin agogo na kararrawa, saboda in ka aje shi ka ce shi kararrawa ne, to muddin ya tada kai, in ya tada kai za ka dau wayan ne kuma ka fara bincike. Sai kuma sanarwa wanda lokacin da ya kamata kana wayansu abubuwa, ka rage muryar sanarwa, saboda in ka rage muryar sanarwa ba zai dinga jan hankalinka kana bude wayan ba. Sai kuma aikace-aikacen da ba su da amfani a wayan a cire su. Duk wannan abubuwan in aka cire su wanda ba su da amfani, in zai rage su wani damuwa da wasu bincike abubuwan da bai kamata ba. Muna ba da shawara a yi amfani da waya a rana wa tsawon awa biyu zuwa uku. Kar ya wuce haka, domin in ya wuce haka za a iya samun illa. In kuma duk abubuwan da aka lissafa nan bai yi ba, mutum ya gwada ya ga bai samu sauki ba, to zai iya tuntuɓin likita game da wannan damuwa, wanda fannin shi ne na kula da irin wannan damuwa.
To Aveda Husaina Suleiman wacce likita ce a bangaren halayen dan adam da kuma damuwar kwakwalwa. Da fatan an amfana da darussan da ke cikin wannan shirin. Da fatan kuma za a kiyaye yadda ake yawan amfani da wayar tarho. To masu sauraro, a nan zan dasa aya, amma kafin in tafi ina son in tunasar da ku cewa za ku iya samuna ko da yaushe akan shafina na Twitter, domin ajiye min sakonni da kuma bayyana min ra'ayoyinku kan wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Handle ina shine @mss_DEYNAH. Sai mun haɗu a Twitter. Za kuma ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com. Kullum ran Lahadi, kawai ku danna shirin rana domin sauraron wannan shirin na matasa a duniyar gizo ko kuma shirye-shirye na da suka gabata. Ni ce taku Madina Dahiru Meshani daga nan birnin Washington DC.
Madina Dahir Mai Shanu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgiri, ya ce salam VOA Hausa. ci gaba da ƙara samun masu ɗauke da coronavirus a Najeriya wani babban abin zulumi ne da fargaba ganin yadda ƙasar ke fama da ƙarancin na'urorin yaƙi da cutar. To amma abin takaici ne ganin yadda ake bada tallafin kuɗaɗe makudai domin yaƙi da annobar. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna addu'ar Allah ya mana katangar ƙarfe da wasu nau'ukan matsaloli da annobar cutar coronavirus ke haddasawa a cikin al'umma. Sai sako na gaba da ya fito daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe Nigeria. Tace salam VOA Hausa. Ina kira ga gwamnatin shugaba Buhari da ta sani cewa dogon bacci san ba naku bane ganin yadda adadin masu dauke da cutar coronavirus ke kare fadada wanda yin hakan yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Da fata gwamnati za ta matsa wa hukumar kiwon lafiyar ta lamba da ta sauya salon yaki da wannan muguwar cuta ta COVID-19. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo mana saukin al'amarin. Sai sakon Rilwani Ibrahim London Huba yana cewa salam VOA Hausa, ku gaya wa 'yan kasuwa cewa su ji tsoron Allah, su daina tsawwala farashin kayan masarufi domin sanin kowa ne cewa ɗabi'ar 'yan kasuwa ne ƙara farashi a wannan watan. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Abubakar Salisu a Rikime yace salam VOA Hausa, ko shakka babu ƙasa ta Najeriya tana fama da ƙarancin na'urorin yaƙi da annobar cutar coronavirus. Ina kira a gare ta da ta sauya dabarun yaƙi da wannan annobar. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen ta baki ɗaya, amin. Madalla, kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan.
Sunana Tijjani Shekumar Titi daga Gombe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa, ina yi mana nasiha cewa mu yi kokari mu dauki darasin da Allah subhanahu wataala yake so mu koya a cikin wannan azumi, shine jin tsoron Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana lokacin da zai fallanta azumi cewa ya ku mu'minai haqiqa mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta shi akan waɗanda suka rigaye ku domin ku samu tsoron Allah subhanahu wataala. To lallai tsoron Allah subhanahu wataala shine mabudin dukkan wani alkhairi da bawa zai samu a duniya abun yake ko a lahira. Tsoron Allah shi yake jawowa mutum ya zauna da ainihin sauran al'umma da yake zaune da su lafiya ba tare da ya cutar da kowa ba, saboda yana jin tsoron Allah subhanahu wataala. Sannan kuma shi wannan azumi da muke ciki lalle mu sani wato darasi ne na rayuwa gabaki daya, yadda ka kame gabarin ci da sha da sha'awa ba ka yin sa a boye da bayyane, to duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya hana kai kokari ka kani sanci shi kamar yadda ka ni sanci wannan ci da sha da sha'awa din a boye da kuma ainihin bayyane. Wannan shine azumi ya amfane ka. Hakika watan azumin Ramadan yana da falala da yawa, amma mutum bai zai samu falalar ba har sai ya zama a cikin azumin yayi shi irin yadda Allah subhanahu wataala yake son sa. Wanda kuma azumin da Allah subhanahu wataala yake so shine wanda mai azumin ya kubutar da gabansa gabaki daya daga aikata abinda Allah subhanahu wataala ya haramta, ya tsare harcinsa baya cutar da ƴan uwansa musulmi da harcinsa, sannan ya tsare idonsa baya ganin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta masa, sannan ya tsare hannunsa baya taba dukiyar al'umma ma'ana da wannan hannun nasa, sannan uwa uba kuma ya zama mai yawan taimakawa al'umma wannan lokaci na Ramadan.
Ma sauraro Hausawa sukan ce kama da wani ba wani bane.
Ayyan maza Allah Rabba mu.
Ibrahim Alfa Ahmed
da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani.
Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ta taba ko ma baka da Hausa ba so ye iya kaurara bayani ka same shi.
Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya, kama daga India.
Kap, kap, chup, bhaite, ab to kuch hai bolna.
har zuwa Sudan.
Balle kuma gida Niger da Najeriya.
Ga kuma wakoki na Amurka da dumudumin su.
Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi.
A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashin Hausa na muryar Amurka.
Sarfil ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya ce da shugaba Donald Trump yake tunkara annobar coronavirus abu ne da babu tsari kwata-kwata. Kasar Iran ta ce ta shirya musayar fursunoni da Amurka amma har yanzu bata ji daga jami'an Amurkan ba. Fada ya barke jiya Asabar tsakanin dakarun gwamnatoci biyu masu jayayya a Libya a kokarin kowane daga cikin su ya mayar da babban birnin kasar Tripoli karkashin ikonsa.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Safilu Hashim Kumar da ya karanto mana labaran duniya da kuma Leo Sahilu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyan mu na yau Aishatu Kulace ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
restez branchés sur le monde avec VOA.